sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan dare, da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Guminta, nake da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki. Muka sake da muku a wani shiri na daren ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba duk ranar Lahadi, ana sauraron shirin Kallabi. A yau ma abin da muke tafa da shi kenan, amma fa bayan Murtala ya fara kamar labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Masu bincike na Majalisar Dinkin Duniya sun ce take hakkin bil'adama da cin zarafi a Syria na haifar da ci gaba da tashe-tashen hankula da tsatsauran ra'ayi, duk kuwa da kokarin diplomasiyya da ake yi na daidaita al'amura a kasar, ciki har da sake shigar da ita cikin kungiyar kasashen Larabawa. Kwamitin bincike na kasa da kasa mai zaman kansa mai membobi uku ya gabatar da rahoton bincikensa ga hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Dinkin Duniya a ranar Juma'a, a yayin da suke mayar da martani kan binciken. Akasarin kasashe 42 da suka halarci taron sun nuna matukar damuwarsu game da ci gaba da zargin gwamnatin Syria da aikata laifukan cin zarafin bil'adama na yaƙi. Akalla mutane 30 suka sami raunuka sa'ad da wani jirgin ƙasan dakon kaya ya yi taho mugama da wani jirgin fasinja da sanyin safiyar yau Lahadi a gabashin Pakistan. Hukumomi sun ce an kaddamar da bincike kan lamarin, kuma an dakatar da daya daga cikin direbobin jirgin kasan da mataimakinsa da kuma wasu ma'aikata biyu sakamakon hatsarin. Jami'in hukumar sufurin jiragen kasa Shahid Aziz ya ce lamarin ya uku ne a gundumar Shekupura kusa da tashar Kila Satasha. Ya ce akasarin waɗanda suka ji rauni an yi musu magani a nan tashar jirgin kasan, yayin da kuma waɗanda ke da munanan raunuka aka kwashe su zuwa asibitoci. Hadoran jiragen kasa da ya sun zama ruwan dare a Pakistan sakamakon tsufa da tsari da kuma kayan aikin sufurin jiragen kasar suka yi. Ma'aikatan ceto a tsakiyar Somalia sun ci gaba da tona baraguzai domin ɗebo ƙarin gawarwaki a yau Lahadi, bayan wani bam na mota da ya tarwatse ya kuma kashe sama da mutane 12, yayin da kuma ya wargaza gine-gine. Wani dan kunar bakin wake ne ya tuka motar wadda ke makare da babu mai zuwa wani shingen binciken jami'an tsaro a birnin Beledweyne na Ajia Asabar. Lamarin da ya tada mababban wanda kuma ya sanadiyar mutane da dama suka makale a karkashin baraguzan gine-gine. Yan sanda sun fadawa kamfanin dillancin labarai na AFP a yau Lahadi cewa adadin waɗanda suka mutu ya haura mutane 13 da aka bada sanarwa da farko, to amma ba su bayar da ainihin adadin ba. To waɗannan labaran suna zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Dakarun Isra'ila sun kashe Falasɗinawa biyu, ciki har da wani mayakin ƙungiyar Hamas mai tsatsauran ra'ayin Islama, a wani samame da suka kai kan wani sansanin 'yan gudun hijira da ke yammacin gabar kogin Jordan da aka mamaye. Kamar yadda ma'aikatan ceto da ƙungiyar Hamas suka bayyana, shaidun gani da ido sun ce dakarun na Isra'ila sun kai samami a sansanin Nur Shams kusa da birnin Turkam da sanyin safiyar yau Lahadi, wanda ya haifar da arangamar bindiga ta tsawon sa'o'i da mayakan Falasɗinawa. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta gudanar da wani aikin yaƙi da ta'addanci ne a sansanin, ta kuma tarwatsa wata cibiyar tsare-tsaren mayaka da ke kunshe da na'urorin kwamfuta da kyamarorin ɗaukar hoton sintiri tare kuma da ababen fashewa da dama da kayayyakin harhaɗa mabamai. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya kai ziyara a kasar Djibouti a yau Lahadi a matakin farko na rangadin kasashe uku na nahiyar Afirka domin ganawa da shugabannin yankin. Ana kuma sa ran zai ziyarci kasashen Kenya da Angola. A Djibouti, mai masaukin babban sansanin sojan Amurka a nahiyar, Austin ya ce zai gana da shugaba Ismail Omar Guelleh da jami'an tsaro domin karfafa dangantakar tsaro da ke tsakanin kasashen biyu.
Murtala Faruk Sanyin nake ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington. Madalla, yanzu kuma lokaci da zamu koma gefe mu baiwa alheri wuri ta gabatar mana da shirin mu na gaba.
Ya salamu, hayya hayya salamu, cikin rayuwa ta har zuwa girma na in ba a yanzu a girman ganawa ba dankin ubana da ya taɓa hutuwa kankannin cikan yayin shi ya dafa mini gaskiya babu shi a cikin rayuwa ta
kallaban shirin ta wannan makon yan uwana mata Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mafita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana Alheri Grace Abdu Wani batu da ke kawo rashin jituwa tsakanin ma'aurata har waɗansu lokuta ya kai ga mutuwa aure shine batun auren mata da suke aiki ko kuma sana'a. Sau da dama a maimakon aikin da matan ke yi ya zama alheri da taimakon iyali yakan zama dalilin kishi ko gori tsakanin ma'auratan. Za mu nazarci wannan lamarin. Kallabin mu ta mako kuma wata mace ce da ta rayu cikin maraici da rashin gata amma ta kudura aniyar inganta rayuwarta za ku ji matakan da ta dauka domin cimma wannan burin ku biyo mu domin ji ya fi sako kai ga hiranmu da kallabinmu ta mako bari mu nazarci dalilan da ke kawo rashin jituwa har waɗansu lokuta mutuwa aure sabili da aiki ko kuma sana'a da mata ke yi a gidajen aure
Sarayya gida da Bello Ako da kuma Asiya Aliyu
to ni da gaskiya a gani na kin san da yake mu mata mun iya hira ne ta'i amma kuma ba wai mun iya wai irin kakaba bane bane mun faɗa abubuwan da muke yi ba ba zai taba yiwuwa ba a ce wai kina aiki kina gidan mijinki a ce ba amfana da ke ba sai dai idan baki fadi to kuma kinga yake mu ba wai muna son bane irin a rinka dai irin mu rinka fadan abun arzikin da muke yi ba to shi yasa halaka ta hawa da ba mu fada ba a ganin abun da muke yi amma yanzu ko da an ga miki dai magi kika kara halaka shi yasa yanda za a rinka sa magi shida shida a cikin miya ko kuma ce ga miyan ba zai rinka mando ba kika kara kina sa magi 10 a cikin shi a ba zai shi din ah ya kaji miyan yau ta yi kace eh sai ta idan na kara magi 4 ne ba
Ba an san ku da gori?
A'a ba ma yi gaskiya. Ai muna yin gori akan gagarumu abu ne ba irin kanan-kanan abun da muke ba. Kuma wallahi wayannan abun su ma suna cin kuɗi sosai. Sannan gwamnati da ma haka, yanzu ko da muka zo muka danyi wani abun a gidan, wata naka naka zo ka danyi. To kin ga ko? Wallahi mata ma sun fa fitina alheri fa akan maza.
To,
saboda mu yanzu ya ka bada dan abu dan kadan. Kin san mu mata da zuciyar mu take ne, ko da dan a magana aka ce wani kai yau kin yi kyau, sai mu yi shekara. Ba mu mata da wannan zance ba. Su ko maza yanzu ki siyo musu kaza. Ki farfe sa musu kice gashi nan yau mai gidana saboda kai nayi shi gobe da kin yi laifi zai ce ai dama ba kin raina ni ba abinda kike mu saboda su ba su kai mu tunawa da kuma kankamo da kuma irin son abin arziki ba ko mun kankan
ni anya na kamar kila ma kila zargi ya shiga tsakanin shi ko kin dan mishi barbade
to a cikin kai lalle kin bada ko to kin gani duk zai iya kasancewa saboda kin ga su maza ba su cika irin gane abin so ko kuma abin arziki da ake musu banan da sun fusa irin ka gajirce ka musu abu kamar ki a dashi ki diba sai ki zo ki rinka mishi liki da shi hala shine za su fita
to kuma an aka ya kamar naka kamar ba laifi bane Madiha shi ma namijin yana son kyautatawa ko ba sai a mishi liƙin ba
namiji inji ba Hausa suka ce wai tabar makashi inji zaki shimfida kashi ki kwanta ki ji dadi
eh
zaki shimfida namiji ki kwanta ki ji dadi
to
matsalar da ake samu wurin mace ko mai sana'a wanda tana samun garinta da mace mai aiki shine wani lokacin kishi yakan shiga tsakanin shi mijin da abin da take samu
a mahangaki
eh a tawo mahangar ba eh kin san an ce ra'ayi riga
haka
wani lokacin shinkafa zai siyo miki tiya daya 2000 ce shinkafan nan
to lokaci a wani wurin
eh ke sai kika siyo kaza guda 1,300
sai ce
dan wannan kazar da kika samu
to wato shi ainihin mun da abincin yake kallo
eh shi ba abin da kika kara
wannan kokarin naki shi ba
shi ba sai sai saboda wata kila ma yafi ke karatu karatu na islamu watakila ya fi ki bokon ma watakila shi doctor ne ke ko masters din biki kai ba amma zai ce dan wannan gazar da kika siyo lak siyo tumatir tumatir ya siyo na 500 kin siyo mangyada kwalba 1,100 kimiya zai ce dan mangyadan da kika samu
wato shi ya kawo ai gidan abincin shi
ya biya wa yara kudin makaranta sai kika sai uniform kika sai jakan makaranta kika sai abin tafiya makaranta
ni dan biski da shi da ruwa
wani kila ma kudin mai keke na fef din ko kuma motar ki yake zuba mai kike kai sa sai ce dan kina kai sa makaranta to aikin ma daga yau an daina
to wato kina ganin kamar renuwa ne ke tsakanin ku da mazan ke ba wai ba kwayi bane
amma shi sai ga kawai ba wani abu ke ba dan wannan abin da kike kuma fa ya san ba dan din bane
to asiya ga dama ta samu na tallafawa maza musamman da yake ina ganin kaman al'umman mu ne aka fi samun irin wannan na cewa maza da mace da namiji ba za su hada karfi da karfe su tafiyar da al'amuran zamantakewar auren su ba saboda kila abin da addini ya gina cewa namiji ne ke nauyi ba amma idan kina da damar yi kaman ai ina ganin ban san ra'ayinki ba amma kina ganin kaman abu ne wanda ya dace mace ta yi ta tallafa ko kuma ta kawo gudunmawa ko kuma ga albashi na 10,000 ne zan ba da 5,000 a cikin harkokin gida ne 5,000 na kebe shi kai ma kawo naka ai kina gani abu ne wanda za a iya amfani da shi
abu ne mai yiwuwa mace tana karban albashi za ta iya kasa shi biyu ta kashe daya a hidiman gida rabin kuma ta yi nata hidima na kanta ma ƴan uwanta da kuma wani hidindimun da take da shi amma babban matsalan da ake samu a irin wannan abin is mazan sun fi so idan ta karbi albashin gundarin albashin ta zo ta aje musu
ta miko musu
ta ce to ga albashi na yau 20,000 ya za a yi da shi
to
shine zaman lafiyar su
au idan ba abinda kika fahimta abinda suke so kenan
abinda mazan suke so kenan idan ba haka aka yi musu ba ba su jin dadi an dinga kawo tsegumin nan an kawo can kaman cikin magana sirri ta yi ko kuma jani ta magana akan zai iya ce fa ni aro a karbi a ce ba ni aro kuma in taje ba ta bada aro kuma sai zama tashin hankali akan wannan sai ya kawo ga har a ce tafi gidan ku
in kuma ta bada kuma ba a biya
kuma in ta bada sai a ce ai ba bashi tsakanin
au ba bashi tsakanin
mata da miji
ba a biya sannan kuma ita kuma kudin da ta ware makanta ta aje rabi ta bada rabi ta hidiman gida da shi rabin da ta ware still a gidan still za ta kashe
ko ya ce
za ta hidiman yara to idan ta hidiman yara ba nata bane nashi ne amma ta ma
ba an ta wani
ko da ƴaƴanta ne a hidimun akan wuya a yara ta yana a wuyan shi
kuma kuka ce fa da wuya da arziki da ciwo da lafiya duk kuna tare to ce nake idan akwai arzikin ma shi ma a ci tare ni
to ai shi
ku kebe ku sai walawalai
ya kame shi kin kawo naki kun kasa shi
ne shi akwai namijin da yake kamewa ne ba na kamewa duk a hannun ku yake garewa
wannan namiji idan ya aje miki hatsin shi kenan ya tafi idan aje miki hatsin shefanan ta bakin siraya idan ka bada magi shida aka ƙara guda hudu to wani bai ma bada shidan ba yana so ki sa magi guda 10 din ya zo ya ci ya ji dadi ya lashe baki ya tafi kuma gobe ya je killa gobe muke samu kinya ba idan ya dawo ya ce ina abinci ki je yau baki samu kinya ba
inda zan yi wani kari anan wurin so da yana zaki ga maza wasu irin halitta ne wanda Allah ya yi suna son su ga suna da control
ya zan ce suna suke da duniya
kuma haka Allah ya halicce su to wani lokacin sukan ga cewa mu mata masu aiki ko kada in yi amfani da kaina yawanci mata masu aiki ba sa son wannan suna so su ma kaɗan ba su
dan dama su
dan iska su dan yawa to so da yawa
wannan abu shi ne
yake tsorata sai wannan tabbata yanzu nan dai to ma sai take ciye da ni
masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa yau kallabin mu ta mako wata mace ce da ta rayu cikin mareci da rashin gata amma ta kudura aniyar inganta rayuwarta waka aka ce a bakin mai ita tafi dadi ga labarin ta
sunana Hadiza Hima Haruna ni el kungiyar horon hula ci ni dai na tashi ma marainiya ci tunda ina da shekara 7 ma'aifina ya rasu ina da shekara 11 ma'aifiyata ta rasu ban girma a hannun dangi uwa ba ban girma a hannun dangin uba ba tsakani da Allah a aihe ne a yamai a 1922
2
da biyu kenan a takaice yanzu sai ina cikin shekara ta 40 za a ce ko in ban ciki ba ma dai nan da watanni zan ciki shekara 40 sai ma aka yi ni a can ne karatu daidai gwalgwado tunda maraicin wannan nawa ya so ya kawo min cikas kuma ya zamanto ni kadai uwata ta aiwa amma a wurin ubana mu biyu ne mu uku tunda can wurin akwai biyu kannuna guda biyu to su da yake uwarsu na raye kin gani ya zamanto su alhamdulillah kuma uwarsu kamar dangin uban mu ce to ni kalubali ma na rayuwa na farko da ya zamanto na fara gamuwa da shi a cikin rayuwata bayan rasuwar ma'aihwana ya zamanto uwata ta jihar da magaramci ubana ba zabar mene na jihar Dose to adawa cikin kabila guda biyun wannan shine kalubali na farko da na fara gamuwa da shi a rayuwata ban ni mancewa inda dangin ubana suka hi kula da kannuna wa'anda muke uba guda saboda sun ce su zabar ma ne aka ce ni kuma ba Hausa ce a jihar da magaram alhali uwata babarbara ce kinga wannan kalubali na farko ne wanda yasa dangin ubana ba su kula da ni ba tunda yau in na ce miki a cikin rayuwata har zuwa girma na in ba a yanzu a girman ganawa ba dangin ubana da ya taba hutuwa kan kannin cikan yayin shi ya dafa mini gaskiya babu shi a cikin rayuwata kwata-kwata ma saboda na kasance
a wannan lokacin ya aka yi rayuwa
gaskiya a wannan lokacin rayuwar Tamar Abadi he dai in ce miki alhamdulillah tunda an yi lakwal Allah ne ya kama mini da taimakon mutane da kuma jajircewa da nayi saboda in ba dan jajircewa ba da nayi Allah kadai sai cikin halin da nake ciki
hannun wa kika zamna
hannun inda na zamna na farko kaman bayan rasu uwata akwai wata wadda ta rike uwata a hannunta na zama riko ne aka bata na uwata ita ma ba dangi iya ba na uba ba a hannunta na zama to bayan rasuwar uwannan tawa irin dan abin da ake kai allowance da suke samu daga hannun uwata da yake uba na zamanto babban ma'aikaci ne bayan rasuwa na gwamnati sosai ma babban ma'aikaci ne na gwamnati da duk da yawa ma da suke karanta livrori suna ganin sunan ubana saman livrori ecriven ne ubana banda shi kuma kuma banda shi ubana elite parmi abin ga yana cikin yan horko wanda suke abin ga en primaire national du Niger a can yayi aiki en premiere ne a reality ubana
kamfanin da ake
rubutu yawa kenan takardu da yawa in ya buga he ya sa sunan shi daga kasa
to nan da ake buga
jaridu da sauran to ma'aikacin can ne ma'aikina to kin gani bayan rasuwar shi an mini gyaran takardu to akwai allowance da ake ba mu to wannan allowance din da shine ake aiki da ma'aifiyata ta zo ta rasu kuma ba a maida a sunan wannan macen da take rike da ina sai aka yanke allowance to kin gani zama ya lalace yau ina nan ne wurin wannan dan uwan gobe ina nan ne wurin dan uwan haka dai akai ta rayuwar har Allah ya sa na samu certificate na samu certificate
na ƙari primary
na kai college na zo CAG shi ma dai ba wanda ya damu babu dai takamaimai da yake tsaye kan karatu na ko wani wane ne anan dai Allah ya bani basira nan kusan mu da yake kusan kasuwa muke akwai masu kawo wani garin rogo wani daudawa da sauransu na saidawa to ina amsa wa'annan kayan ina shiga cikin kasuwa wadata ina saida ina samun 20 30 ina sawa a gungwani a haka nake tara yan canji na a ciki in sai kayan lokal a ciki in sai uniform na lokal dukkan dai abin da ya kayan examine duk abin da ya sawaka
na karatu
wallahi a ciki ina samu bancin shi kuma akwai irin yan wasanni da ake yi na tiyata ina zuwa trup ina yin wasan kwaikwayo ina zuwa wa'annan duka bambar zuwa center cultural america akwai yan trup da ake sa ina shiga ina wasan kwaikwayo wataran in muka yi wasan kwaikwayo ina samun shika 300 duka kuma a lokacin nan akwai abin da ake ce masu ware cultural wasa da ake shirya to ina cikin wa'anda suke sai da envelope surprise akwai yan mataye da ake ce ma laizotas da ake dauka na unguwa a ce su sai da envelope surprise in ka sai da jika kana da $40 to wa'annan sana'o'in tun ina CAG dukkan sana'o'i ne da na kware a cikin su ban ni yin sati ba aje ba 150 ko jika tawa ta kaina
to kafin nan ai hal wani aiki kika yi na wanke wurin wata mai tuko sauran
tabbas wannan duka aiki ne wanda nayi shi wannan bayan ma na samu brevet ne wannan duka bayan na samu brevet ne
tun college da kare secondary school wa'annan ayyukan shine nayi tai har Allah ya sa nazo ga samun brevet to bayan na samu brevet ne lycée in he ta gagara abun he gaskiya ya kawo tangarda sosai tunda orientation ce ban samu kuma ni a lokacin nan gaskiya karatun jarida shine a gaba na to a lokacin nan ne na jajirce da neman kuɗi inda duk aikin da na gani in dai halakka ne zan iya samu a cikin shi gaskiya ina iya neman shi to a lokacin nan na huto neman kanwata da take wajen Agadez wanda ake ce mata Mangu ta tallafa mini in samu in yi wannan karatun da nake so kuma ita kuma da naje can wajen ai babu rabon mu gana ita kuma bata nan sun tahi libi ita da mijinta ban san ba kowa anan garin wannan na Agadez kin ga anan na zamna na kwana guda anan tasha anan ne na samu wata mace mai sai da abinci tana na har yanzu muna mutunci da ita garin Agadez cikin wannan inda na kwatamta mata na gaya mata halin da nake ciki tace mun to ita bata da kuɗin da su ta bani ko wani wani amma ina so in zauna a wurin ta nan mu yi sana'a tu wannan ina yin wanke-wanke da abin da ya sauka eh in samu kuma cikin ikon Allah na zauna nan wurin kuma hallo na tara kuɗi kuma daga nan wurin da yake dangin uwata kakata a lokacin tana rayuwa da ta aihu mahaifiyata tana nan garin Kazuwai daga nan wurin macen na tara kuɗi abinda na samu daga nan na dauki mota nazo da magaram zawata ta farko kina nazo da magaram ban san ba kowa shi ma a da magaram kin na tambaya inda za a samu mota tasha abin ga kazu mai zuwa Kazuwai aka kai ni tashar Zara inda Allah ya sa kuma tashar Zara wanda yake ce ma Alhaji Barde ya san dangina da na mishi zance ma yace mini kai yawanci ce ai mahaifiyarki ma mun sani insha Allah ya sa mota ya kai ni haccan Kazuwai inda na gamu da kakanni na wajen wata anan wurin ma na samu ɗan kwanaki sannan na komo nan da magaram nan da magaram kin wanda na fara stage a radio amfani tunda gaskiya aikin jarida aiki ne wanda na so shi Allah ne kawai bai sa ba nazo nan radio amfani na fara stage shirye-shirye inda wanda ya fara an kadire na anan wurin ana ce mishi Lawali Bawada marigani Allah ya ji kanshi Lawali Bawada shine na farko wanda na je na tambaya akan shi ma na fara fadawa na kwatanta mishi duka halin da nake ciki na ce mishi gashi ya ce mini ba matsala yanzu daga nan ne ya fara koya mini a ayyuka kuma cikin iko Allah ina wannan aikin na radio amfani kuma hallo ina sai da karta Airtel kudin da nake samu a karta Airtel a su na je na biya lakol nake kurbe suwar a nan lokacin na akwai boso nake biya boso nake karatu da taimakon wasu mushanni da sauransu haka nan dai ina dan kakkamawa na yi candidate libre na bak ban samu ba na harin na biyu kuma sai na biya EBMT niki
Polytechnic
ne na samu cikin wannan kananan ayyukan ina yi astaghfirullah ka akai ga nan wurin ma ina cikin wannan nayi sai wanda nayi premier Allah ya sa Save the Children ONG Save ta hudu offer kinta na nutrition assistant nutrition na kai takarduna suka diba suka ci to ba matsala sun dauke ni aiki suka dauke ni aka kai ni mata mai inda daga mata mai nan nake assistant aka mini kwantara ta wata tara a kowane wata ina da albashi shika 200 babu shika 5 a hudda su tax da su wane ne duka wannan shika 200 cikin ikon Allah su nake biyan lakwal gaskiya wannan aikin na ji dadin shi saboda shi ya kama mini na ciburi tunda ni a rayuwata ban ni da mutum guda takamaimai tsayayye wanda yayi sai banda Allah yace ya kama mini a cikin rayuwata dukkani na ma kaina tun radda uwata ta wade ta kwanta kan sutura ta kan turare na kan abinci na dukkani na dauke ina da shekara 16
abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a wannan makon, sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa, inda banda ayyuka da kallabi Hadiza ta yi daban-daban, za ku ji yadda maraici da rashin gata suka shata tsarin rayuwarta. Kada ku bari a baku labari. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Tamar Abari a Damagaram Jamhuriyar Niger da kuma Binta Ibrahim a Kaduna, Najeriya, da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. A madadin su duka, ni Alheri ke muku fata alheri.
Madalla. To masu sauraro, da haka muka ƙarshen shirin namu na yau baki daya. Sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe Litinin idan Allah ya kai mu, inda zamu kawo muku wani sabon shirin cike har da shirin ciki da gaskiya. Kamar ko da yaushe za a zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafin mu na Facebook. Yanzu kan a madadin duk waɗanda aka ji muryoyin su, musamman ma Murtala Faruk Sanyin nan, ni Sarfil Hashin Gumul ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.